sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba, 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To baban ne, jama'a a Washington da Beijing sun fada a jiya Talata cewa taron koli tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping an fada wa juna gaskiya kana zai taimaka wurin inganta dangantakar kasashen biyu da ta yi tsami. A jiya Talata, rundunar kasar Poland akan iyakarta da Belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa akan bakin haure da ke jifarsa da duwatsu, yayin da wasu ke zargin hukumomin Belarus da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaki da kuma wasu makamai. Kana a jiya Talata, 'yan sandan Uganda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kai wasu tagwayen hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin kasar Kampala da majalisar dokoki.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za mu kawo muku ci gaban hira ta musamman da shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum, inda ya tabo batun al'ajar juyin mulki da ke faruwa a wasu kasashen Afirka.
Akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiya a nan Niger, tunda kwana biyu kafin hawakar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yunkuri su hana ni hau mulki.
Amurka ta yaba da kammala aikin kwamitin binciken zanga-zangar NSAS da aka yi a mashigin Lekki da ke birnin Lagos. Sai dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce
to ƙasar nan akwai alamar tambaya akan ko tana turbar demokradiyya, kuma muna sa ido mu ga me gwamnatin jihar Lagos za ta yi da kuma gwamnatin Najeriya, kamar yadda ƙasar Amurka ta nemi a yi kuma ta yi kira da su ɗauki mataki.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda ya taɓo batun wata sabuwar dambarwa da ta kunno kai a jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jama'a a Washington da Beijing sun faɗa a jiya Talata cewa taron koli tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping an faɗa wa juna gaskiya kana zai taimaka wurin inganta dangantakarsu da ta yi tsami akan batutuwa masu muhimmanci ga duniya. Shugabannin biyu da suka taɓa ganawa da juna fuska da fuska a lokacin da dukkaninsu ke mataimakan shugaban ƙasa sun gudanar da taronsu na farko ta yanar gizo a matsayinsu na shugaban ƙasa da yammacin ranar Litinin, inda suka ci gaba da tattaunawa sa'o'i 3:30 akan lokacin da aka shirya na yin taron, lamarin da ya ba su damar tattaunawa akan batutuwa kamar batun take haƙƙin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma tattaunawa akan matsayin Taiwan. Biden ya ce Amurka za ta ci gaba da kare muradunta da kimantawa tare da kawayenta da abokan aiki domin tabbatar da sharuɗan karni na 21 sun inganta harkokin ƙasa da ƙasa na 'yanci da fayyacewa da kuma adalci, a cewar wata sanarwar fadar White House da yammacin jiya Talata. A jiya Talatan kuma kamfanin dillancin labaran China na Xinhua ya kira taron da na faɗin gaskiya bisa tsari kana mai yawan amfani. Ya kuma ce bangalorin biyu sun amince su tuntuɓi juna a fannoni daban-daban kana su inganta dangantakar China da Amurka. A jiya Talata, rundunar ƙasar Poland akan iyakarta da Belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa akan bakin haure da suke jifarsa da duwatsu, yayin da wasu ke zargin hukumomin Belarus din da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaki da wasu makamai. Lamarin ya kara ta'azzarar da rikici da ke faruwa a iyakar gabashin kungiyar tarayyar Turai, inda kasashen yamma ke zargin shugaba Lukashenko da yin amfani da bakin hauren a matsayin makami na kawo tashin hankali a kungiyar mai kasashe 27 domin ramuwar gayya ga takunkuman da aka dora wa gwamnatinsa mai mulkin kama karya. Belarus ta musanta ita ce ta shirya wannan abu. Hukumar askarawan kan iyaka na Poland ta dora hoton bidiyo akan shafinta na Twitter tana nuna yadda take fitsa ruwan zafi akan gungun bakin haure akan iyakar da suke jifa da duwatsu. Kana ma'aikatar tsaro ta ce an kuma yi amfani da barkonon tsohuwa akan maharan. Hukumomin Poland sun ce Rundunarsu tara sun ji rauni da suka hada da 'yan sanda bakwai da soja guda da kuma mace guda a askarawan kan iyakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hajiya Talata, 'yan sandan Uganda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kai tagwayen hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin kasar Kampala da majalisar dokoki. Fararen hula uku aka kashe kana aka jikata mutum 33 a cikin halin. 'Yan kunar bakin wake sun tada wasu abubuwan fashewa da misalin karfe 10:30 na safe da kuma karfe 10:06 na safe. Da yake jawabi ga manema labarai, kakakin 'yan sanda Fred Enanga ya ce wani mahali guda shi ne ya fara kai harin a shinge 'yan sanda a birnin Kampala. Kana ya ce hari na biyun wasu mutane biyu ne suka kai akan hanyar majalisar dokokin kasar. 'Yan sanda suna zargin kungiyar 'yan tawayin Allied Democratic Forces da kai waɗannan hare-haren. Enanga ya ce bayanan sirri da suka tattara na nuna kungiyar ta'addancin cikin gida ce ta kai hare-haren.
Madalla an jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana al'adar juyin mulki da ake fama da ita a ƙasashen Afirka bayan shafa shekaru sama da 30 na demokuraɗiyya a matsayin wata alamar rashin adalcin shugabanni da ke fatali da doka. A cikin hirarshi da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha, Bazoum ya bayyana cewa a waɗansu lokuta rashin sanin mahimmancin demokuraɗiyya ke sanya wasu zumuɗin karɓar mulki da ƙarfin soja. Ya kuma ci gaba da cewa
akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokuraɗiyya a nan Nijar, tunda kwana biyu kafin hawo karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yunƙuri su hana ni hawo mulki. Alhali ko yau shekara a yau wata kusan takwas
ne da bada wannan abin ba sun yi kai ne aka so ayo jiyo mulki ko wanda zai fita ne Mahmud Yusuf
wanda zai heta shi ya riga ya gare ni ina kallon abun a matsayin jiyo mulkin da aka so a mini kafin ma in hawo mulki. Ala kulli hali wannan abun yana bayan mu, ni wata na bakwai ina mulki kuma ɗan Nijar sun fara gane kowa nike kuma ko mecece niyata. In ka dubula a Gine alal misali, juyin mulki aka yi saboda wanda yake mulkin shi ma ya juyi mulki. Gani nike babu wata mafita a Gine in ba irin wannan juyin mulki, saboda mutumin da aka zaɓa na in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi to ainihi ya yi shekara 10 doka ta tilasta shi ya bar mulki, amma ya yi zama da ƙarihin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashen mutane. Wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ma. Duk wanda ya yi amfani da ƙarhi ya zamna baya da kowace shari'a in aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne. Mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka yi sanadiyyar juyin mulki. Soji sun ɗauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su ɗauki mulki, ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tafarkin demokrasiyya. Saɓani da wannan kagan sun so su ma su tsaya nan sun kwace mulki kuma za su rike shi da ƙarhi. Sudan dama da aka juwe mulki waɗanda aka kada ba su saka ba, waɗanda suka zo ba su rike gaba ɗaya ba, sun raba shi biyu sun yi zaman gambiza kenan abin nasu bai yi tasiri ba har yau ana cikin wannan matsala.
Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha Sokoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta sanar da kakaba takunkumai akan wasu manyan jaman sojan Kamboje biyu a makon da ya gabata, lamarin da ya haifar da sukar lamiri a Phnom Penh tare da ƙara tankiya da ke da alaka da aikin ci gaba da ƙasar China ta yi a kusa da sansanin sojan ruwa na Rim mai muhimmanci. A wata sanarwa game da wannan shawara, Amurka ta ambato takamammen batun cin hanci da rashawa da ke da alaka da tungar sojan ruwa, wanda ya zama inda ake gwabza rikicin siyasa tsakanin manyan kasashe masu tasiri a duniya, yayin da Amurka take nuna damuwa cewa wurin ka iya zama inda China za ta gudanar da harkokin sojinta. Takunkuman sun haramta wa mutanen biyu da iyalansu shiga Amurka, kana an ɗora hannu akan kadarorinsu a cikin ƙasar, ciki har da kamfanonin da mutanen biyu ke da manyan kaso da hannun jari a ciki. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Chaufrim da TVN sun aikata cin hanci da rashawa, wanda ke zama rashin mutunta bin doka da oda da kuma rage imanin jama'a ga cibiyoyi. A ƙarshe, iyalan mutane tara ma'aikata 'yan ƙasar Somalia da aka harbe su har lahira yayin da suke aikin sare gandun daji, wani aikin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyinsa, sun yi kira da a gudanar da cikakken bincike kada na gaskiya a wannan abu. Iyalan sun ce an saka 'yan uwansu gudanar da ayyuka tamkar ƙananan soja, amma kuma ba a ba su tsaro sosai ba. Jami'an tsaro da aka ɗauke su ba su kariya sun je karin kumallo a daidai lokacin da aka kai harin. An yi wa mutanen da aka kashe barazanin kisa, a cewar wasu takardu da sashen Somaliya da muryar Amurka ya gano. A cewar shugaban ma'aikatan, barazanar kisan na fitowa ne daga wasu da suke ikirarin mayakan Al-Shabaab ne. Ba a mana adalci ba, in ji ɗan ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka kashe. Ya ƙara da cewa suna buƙatar cikakken bincike da kuma lissafi. Lamarin da ya faru ne a ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2019, yayin da 'yan bindigan da ake zato 'yan ta'addan Al-Shabaab ne suka kaiwa ma'aikatan hari a lokacin da suke sare gandun daji kan hanyar Mogadishu zuwa Afgoye. Kungiyar Al-Shabaab tana amfani da dajin tana ɓoye abubuwan fashewa. An yi aikin sare dajin ne da zubar yanke itatuwa domin hana Al-Shabaab damar ɓoye abubuwan fashewar.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda ƙasar Amurka ta fitar da sanarwa kan sakamakon kwamitin binciken abin da ya faru yayin zanga-zangar 'yan SAS a mashigin Lekki da ke birnin Lagos. Wakilin mu Hassan Maina Kene ya ga rahoton, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Amurka ta yi marabalale da kammala aikin kwamitin shari'a na binciken abin da ya faru yayin zanga-zangar 'yan SAS a mashigar Lekki da ke birnin Lagos. Amurkan ta ce tana jiran ganin irin matakan da gwamnatin jihar Lagos za ta ɗauka a matsayin wani ɓangare da ke wakiltar gaskiya da adalci, idan gane da hakikanin abin da ya faru yayin zanga-zangar 'yan SAS da kuma abubuwan da suka biyo baya a wannan mashiga da ke Lekki. Wata sanarwa da muka samu daga ofishin jikadancin Amurka da ke nan Abuja ta ce abubuwan da suka faru ya janyo zarge-zarge masu nauyin gaske akan jami'an tsaron Najeriya. A don haka, Amurkan na sa ido akan gwamnatin jihar Lagos da ma gwamnatin tarayya su ɗau matakan da ya dace don duba batun zargin cin zarafi da kuma samar da adalci akan waɗanda ke da ƙorafi. Tuni dai wannan sanarwa ta Amurka ke fara jan hankalin masu fafutuka. Barista Yakubu Salabawa, lauyan tsarin mulki ne da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama.
Rahoton da Amurka ta fitar game da wannan zanga-zanga ta 'yan SAS ya zama abin farin ciki da kuma ƙarfafa gwiwa. Amurka musamman wannan rahoto ta fitar da shi, yau muna cike da murna da farin ciki domin an fitar. Amma abin dubawa shi ne, idan har wannan rahoto da ita ƙasar Amurka ta fitar, Najeriya ba ta ɗauki mataki na ta tabbatar da ta hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba ƙarshen doka, zai zama da damuwa matuƙa gaya ga ainihin ƙasarmu Najeriya. Ƙasashen duniya da mu na ido za su kalli Najeriya. Kullum muna magana demokaradiyya. Demokaradiyya shi ne kare 'yanci 'yan adam. Idan har 'yan
'yanci da ake da shi karkashin kundin tsarin mulki an keta shi, ko kuma an yi abin da bai kamata a yi ba domin a ce wani an ci masa zarafi. To kasar nan akwai alamar tambaya akan ko tana turbar demokradiyya. Kuma muna sa ido mu ga me gwamnatin jihar Lagos za ta yi da kuma gwamnatin Najeriya, kamar yadda kasar Amurka ta nemi a yi kuma ta kira da su ɗauki mataki akan waɗanda suka ci zarafin yaran nan, ko dukkan wanda ake zargin cewa an kashe, ko kuma waɗanda suka sha wahala, ko kuma aka musguna masu, ko aka keta aka ci zarafinsu, a ɗauki mataki domin wannan shi ne zai zama mana da kima da martaba a ƙasashen duniya cewa Najeriya ƙasa ce wadda take da doka da oda.
A baya dai an zargi jami'an tsaro sun yi kisan gilla a masu zanga-zangar, zargin da gwamnatin Najeriya ta ce ba gaskiya ba ne, kafin kuma rahoton kwamitin bincike na gwamnatin jihar Lagos ya tabbatar da abin da ya faru. Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin matakan da gwamnatocin biyu za su ɗauka. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta barke a jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Jama'a assalamu alaikum. Duk lokacin da gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC, jam'iyyar ta APC ta fuskanci faraka da samuwar bangarori biyu na tsohon gwamnan jihar Abdul Aziz Yari da ya dinki faraka da su tsohon dan majalisar dattawa Sanata Kabir Garba Marafa, da kuma bangaren gwamnan Matawalle da tawagarsa da suka shigo jam'iyyar. Shigowar gwamnan ce dai ta haifar da barakar da kuma takaddama kan mukamai da shugabancin jam'iyyar. Lamarin ya ƙara kamari ne bayan tarukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin mazabu da aka gudanar a jihar a ƙarshen mako. Rahotanni sun bayyana cewa an gudanar da tarukan falle biyu ne a mafi akasarin wurare, inda kowane bangare yake da awar zaben shugabannin jam'iyyar a matakin mazaba. Duk da yake dai tunai da bangaren na Kabiru Marafa suka garzaya kotu. To ko me yayi zafi haka? Ga ta bakin Sanata Kabir Garba Marafa.
To ba dai wani abu ne bai kawai ni dai a gani na kawai kace kawai APC ta gudanar da shirme a jihar Zamfara.
Eto amma ta tura kwamiti, kuma kwamitin ya je ya sa ido kuma ya tabbatar da cewa an gudanar da zabe.
To ai ba haka nan ake ba, shi kowa da shi kwamitin da ya je da waɗanda ya samu da waɗanda suka tura shi, duka doka ta kirkira su. So kowa doka yake bi shine zaman lafiya, idan kuma kowa ce zai abin da ya gara ma kaga hauka ta shigo kenan. Abin da an ka ce a tsarin mulki na jam'iyya da kuma tsaruruka na gudanar da zabe, idan za ka yi gudanar da zabe irin wannan, na farko aka ce sai ka sanar da duka masu ruwa da tsaki da suka shafi wannan zabe da za a yi. Bi ma'ana kaga dole sai ka sanar da INEC, kuma abinda kuma doka ta ce ka bata kwana 21. Kaga dole sai ka sanar da masu ruwa da tsaki na jihar nan. Su waye masu ruwa da tsaki? Duk wanda ya fito ya ce yana so ya shiga wannan zabe kuma ya cika ka'idojin da aka sa, to yana da shi mai ruwa da tsaki ne ga wannan zabe. Dole doka ta tanaji kuma shi ma sai ka sanar da shi kwana 21. Mu mun sai form, mun biya kuɗi dan mu, mun yi komai da komai na yaran mu waɗanda za su yi takara. Ba a ko gaya mana ba balle a ba mu kwana 21. Magana ta farko kenan. Shi kwamitin da aka ce an tura, abinda doka ta ce ba a ce je gidan wani ba, cewa an kai ya je kuma ya saru da ƴaƴan jama'iyya masu ruwa da tsaki ya magana nan, ya tashi ya je gidan wani ya je ya zauna, wannan ya karya doka. Takaitaccen magana shine kamar yadda na taba gaya ma shi kan shi shugaban riko na ita jama'iyya tun daga farko lokacin da zamu yi sulhun nan, na faɗa a gaban shi, na faɗa mutane, na farko da APC ba ta son mu, ba ta so mu mutanen Zamfara ba ta son in siyasar jihar Zamfara. Wannan shine gaskiyar magana. Ko yaushe abin da ake sha'awa a gan mu muna fada da junan mu. So da can mun yi wasu sun ci riba abin da kyau da kyau. Yanzu sun gayyato ba wannan bawan Allah shi gwamna da yake nan yana cikin su tura shi da Allah ya bashi. To yanzu sun je sun dauko shi sun kawo shi cikin kashi sun tsumbula shi ciki. Shi ma ya sani ba su san shi. Kuma abin da suke so su raba shi shi ma da kujeran shi kamar yanda sun karaba mu dukar kujerun mu.
Ba yanzu wani mataki za ku dauka kenan.
Za mu nemi haƙƙin mu ga shari'a insha Allah.
Ba ka ganin irin wannan ya faru a can baya wanda kamar yanzu da kai bayani ba ka ganin wannan na iya koma kawo cikas kuma ga ita jam'iyyar ka ta APC kamar yadda aka faru ya faru a can baya.
Akwai wata doka ta Allah ko ta mutum wanda ta hana ka kare kanka. To tunda babu ta mu in so 100 za a yi haka nan za mu kare kanmu so 100. Yawa magana ne na kariyar kai. Kuma abinda addinin mu ya tanada shine ka sanya ma ranka wajen kariyar kanka in ka mutu ka yi shahada in ka kashe wanda ya zo kashe ka ka kashe banza da wuhi don haka nan wannan a siyasance ran mu ake bida na siyasa san ake a kashe mu kun ba za mu yadda ba za mu rungume hannu mu bari wani ya kashe mu in kudin duniya ta taru ta ce ba ta son mu mu muna son ka mu.
A can baya ka ce APC a gidanku ce bayan da za a yi ku tafi ku barta kuma za ku yi duk abin da za ku yi don ganin cewa ta rayu.
Har yanzu har gobe APC mu mun ka gina ta da jine nan mu ko da kudaye dan mu da ofisoshin mu da sunan mu da komi namu tare da mu an gina ta kusan yau in ga ya maka duk wanda yake yanzu yake bana wani abu yanzu akan ta to kashi 90 cikin 100 waɗanda yau suke ci riba APC mu dinnan da kake gani da ake mu wannan abin nan din mun fishi a matsayi a cikin APC don mu da mu aka kawata lokacin da aka kawata mu wani abu ne a cikin ta shi kuma wanda yake kai din yanzu kashi 90 cikin 100 ba kowa bane ba a wancan lokacin don haka nan ba inda zamu muna nan ciki in ko su zo su yi abin da ya kamata ko kuma duka abin da zai faru ya faru a ciki ba zamu je ko ina ba.
Ya kake kallon makomar jami'ar APC a irin waɗannan matsalolin da take samu
ta ko ma ga turba tsarin mulki da doka ko kuma ta lalace
to sai dai duk kokarin jin ta bakin shugaban riko na jam'iyyar ta APC a jihar ta Zamfara Hassan Nasiha Gusau wanda kuma yake bangaren gwamnati Mutawalle bai sami nasara ba amma kuma shugaban kwamitin gudanar da tarukan da uwar jam'iyyar ta kasa ta tura a jihar Zamfara kuma tsohon sakataren walwala na jam'iyyar na kasa Ibrahim Masari ya ce sun cika dukkan sharuɗa da ka'idodi kafin gudanar da zaɓukan.
Ya kai ni inda na san mun zagaya mazaɓu kusan 13. Allah ya sanya an yi wannan tarurruka lafiya an gama lafiya kuma kamar yanda ka'idoji na jam'iyya wanda ta bamu na kundin tsarin mulki da kuma ainihin kundin da ke yi mana jagora na yanda za a gudanar da wannan zaɓuɓɓuka. Mun bi su sau da kafa kuma cikin hukuncin Allah Allah ya sa an yi an gama lafiya ba tare da wani tashin hankali ba.
Akwai rahotannin da ke bayyana cewa an gudanar da zaɓe falle biyu ne a jihar ta Zamfara yayin da wasu suke da korafi an ce su masu gudanar da wannan zaɓen.
Ni ba inda na masaniya cewa wani ya yi zaɓe saboda iyaka sani na san cewa bangare ɗaya ne bangaren mai girma gwamnan jihar Zamfara wanda ya ce ya yarda da shugabancin jam'iyyar APC a mataki na ƙasa. Ɗaya bangaren abokina Kabiru Marafa yanzu haka suna kotu sun kai shugaban jam'iyyar APC ƙara wanda cewa ba ya da halaccin zama shugaban jam'iyya na ƙasa ba su yadda da shi ba saboda haka ba ni tsammanin kuma zai zama da tuƙa da warwara idan har wannan mutumin da ya ce bai yadda da ainihin halaccin kasantuwar mai malaboni da dai sauransu duka wanda suke jagoranta jam'iyyar APC duk mutumin nan ya ce bai yadda da halaccin su ba ya kai su kotu ba ni tsammani kuma zai zama da tuka da warwara idan har zai zo ainihin abin da suka aika cewa a gudanar da wani taro domin zaɓen shugabanni kuma ya zo ya ce zai shiga tunda ya ce bai yadda da wannan shugabancin nasu ba ai kaga duk abin da za su yi haramtacce ne a gare shi kenan.
To amma baka ganin watakila wannan al'amarin ne yasa watakila sun ga kamar ba a kira su ko kuma wani abu makamanci haka ba yasa suka dauki matakin na zuwa kotu.
Ai wannan zuwa kotun yau ya kai zai kai wata 6 ina jin ko wata 4 tun daga dai ranar da mai girma gwamnan jihar Zamfara ya dawo jam'iyyar APC daga ranar nan suka je kotu.
To wannan ne yasa watakila da kwamitin ku ya zo bai tuntube su ba kamar yadda suka yi korafi sun dai ji kawai an ce za a gudanar da taron zaben shugabanni a matakin mazabu.
Ina tunanin wannan din ba zai rasa zama ɗaya daga cikin dalilan da su shugabannin jam'iyyar APC na jihar Zamfara, saboda ba haƙƙi na bane ni in kira mutane taro. Illa iyaka ni a matsayina na jagoran wannan kwamiti ko shugaba inda wa jam'iyya ta tura ni a ƙarƙashin shugabancin Maimala His Excellency Maimala Buni in sanar da shugabannin jam'iyya na jam'iyyar APC da gwamnan jihar Zamfara cewa kamar yadda suka ga an tura musu takarda da kwamishinan 'yan sanda da ainihin director na hukumar tsaro ta farin kaya da ainihin abin da ake kira civil defense duka dai jami'an tsaro takarda cewa kwamiti na zai zo zai gudanar da wannan muhimmin al'amari. So in gaya musu cewa za mu zo rana kaza din nan, saboda haka su kira mana dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki domin halarta taro da za mu yi mu gaya wa mutane ƙa'idoji da jami'ar APC ta shingindaya na yadda za a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka da kuma ainihin tantance dukkan waɗanda suke da sha'awar tsayawa zaɓe na waɗannan mukamai na mazaɓu a mataki na gunduma ta mazaɓa. So saboda haka kaga idan ba su kira su ba, ina tunanin ba wai na tabbatar ba, amma dai ina tunanin kila wannan din shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa ba su kira mutanen nan ba, ganin cewa sun ce ba su yarda da halaccin waɗanda suka turo mu da mu aiwatar da wannan aiki ba. Su kankin kansu shugabannin nan na jiha an baka manta ba, Kabir Marafa ya ce bai yarda da su ba. To kaga ina tunani ba na tabbatar ba, amma ina tunani wannan yana ɗaya daga cikin dalilin, kuma ko ni ne in ni ne ke shugabancin ba zan kira su ba.
Nan za mu da tsaya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kama wadadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga wannan sako.
Mai sauraro, shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar fadan albarkacin baki.
Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa.
A shirin manuniya, ƴan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su ga duniya cewa babu wata magana yanki.
In ka ce zaka bari tunda Buhari ne gida ne a zaina zargin shi muyi shuru, to sai ya gama binne muke.
Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki.
Idan ma ya manta, uwar iya ba za ta manta ba, domin saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaba Muhammadu Buhari.
Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 safiya a cikin shirin na manuniya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice, jama'a a Washington da Beijing sun faɗa a jiya Talata cewa taron koli tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping an faɗa wa juna gaskiya kana zai taimaka wurin inganta dangantakarsu da ta yi tsami a kan batutuwa masu muhimmanci ga duniya. Shugabannin biyu da suka taɓa ganawa da juna fuska da fuska a lokacin da dukkaninsu ke mataimakan shugaban ƙasa sun gudanar da taronsu na farko ta yanar gizo a matsayinsu na shugaban ƙasa da yammacin ranar Litinin, inda suka ci gaba da tattaunawa sa'o'i 3:30 akan lokacin da aka shirya na yin taron, lamarin da ya ba su damar tattaunawa akan batutuwa kamar batun take haƙƙin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma tattaunawa akan matsayin Taiwan. A jiya Talata, rundunar ƙasar Poland akan iyakarta da Belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa a kan bakin haure da suke jifarsa da duwatsu, yayin da Warsaw ke zargin hukumomin Belarus ɗin da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaƙi da wasu makamai. Lamarin ya ƙara ta'azzarar da rikici da ke faruwa a iyakar gabashin ƙungiyar tarayyar Turai, inda ƙasashen yamma ke zargin shugaba Lukashenko da yin amfani da bakin hauren a matsayin makami na kawo tashin hankali a ƙungiyar mai ƙasashe 27 domin ramuwar gayya ga takunkuman da aka ɗora wa gwamnatinsa mai mulkin kama karya. A ƙarshe, a jiya Talata, 'yan sandan Uganda sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake sun kai tagwayen hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin ƙasar Kampala da majalisar dokoki. Fararen hula 3 aka kashe kana aka jikata mutum 33 a cikin harin. 'yan kunar bakin waken sun tada wasu abubuwan fashewa da misalin karfe 10:03 na safe da kuma karfe 10:06 na safe.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jiyo sabo kanan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ba injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.